a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026. Wannan shine majalisinmu na 11 a cikin majalisinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar. Har yanzu kafin fara karatu, wannan yana tambaya guda biyu. Tambaya ta farko yana maganar cewa abinda aka ce wanda ya tsaya tare da liman har ya gama, za a rubuta mai ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya. To idan mutum ba zai yi shafa'i da wutiri ba fa, shi kuma ya zai yi? Zai yanke daga nan, zai shiga ya samu wannan ladan ko ba zai samu ba? Abinda manzon Allah ya ce, man qama ma'al imami hatta yansarif, wanda ya tsaya tare da liman har liman ya gama, shine zai shiga cikin wannan. Zaka za a rubuta mai ladan qiyamul layli gaba daya. Idan liman bai gama ba, kai ka gama, ba za ka shiga cikin wancan falalar ba, ka dai samu falalar sallah da ladan sallar da aka yi. Amma ita wannan falalar da aka ayyana ta cewa za a samu lada iri kaza wanda ya yi kaza, to dole sai mutum ya cika waɗannan sharuɗan da aka sa a cikin falalar, sannan zai same su. Dakan aka ce hatta yansarif, har liman ya gama ya tashi. To duk abin da liman zai yi yana ciki, sai ya gama ya tashi. In ya yi sallar tarawihi, ya yi shafa'i da wutiri, duk yana cikin hatta yansarif har sai ya gama. Wanda ba zai yi shafa'i da wutiri ba, kenan ba zai shiga cikin wannan ba, wannan ƙaidin da aka sa. Don manzo Allah ya sa ƙaidin hatta yansarif, har sai ya gama. Kuma lokacin da aka tashi ba a yi shafa'i da wutiri ba, an gama ko ba a gama ba? Ba a gama ba. Da haka har yanzu liman bai gama ba. Da haka falalar ta taƙaita da waɗannan abubuwan da aka lissafa. Illa wataƙila mutum zai ce zai bari ne sai shafa'i da wutiri sai a ƙarshe, shi ne dama abin da aka fi so. Idan mutum zai yi shafa'i da wutiri ya zama ƙarshe ne, sallar ƙarshe da zai yi a nan ne zai yi shafa'i da wutiri. Don manzon Allah ya ce, ij'alu akhira salatakum bil-layli witran, ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wutiri ne. Amma idan mutum ya zo a sallar tarawih ya yi wutiri, kuma da daddare ya tashi ya ƙara yin wata sallah, sallar shi a ƙarshe ta zama wutiri? Bai zama wutiri ne a ƙarshe ba. Sannan kuma ba zai ce yanzu bari in yi wutiri a yanzu ba, sannan na tashi da daddare na sake yin sallah sai in yi wani wutiri. Wutiri guda biyu a dare ɗaya, ba a wutiri biyu a dare ɗaya. Kana yin wutiri biyu a dare ɗaya, to sun tashi daga wutiri, sun cike, sun zama shafa'i, sun zama kowace tana da ƴar uwa kenan. Shi kuma wutiri ana yin raka'ar da ba ta da ƴar uwa a ciki, shi ne wutirin. Sauran kuma da kai gaba ɗaya su ne shafa'in, ko guda nawa kai. Idan ka yi biyu so biyar, ka yi shafa'i 10 kenan, ka yi wutiri ɗaya. Idan ka yi biyu so biyar, ka tashi ka ƙara yin wata biyu, ya zama 12 kenan. Ta ukun guda ɗayan ka zama wutiri kenan. Ba wannan guda ukun da za a ce shi ne a yi shafa'i da wutiri guda uku, a'a, duka sauran da aka yi su ma shafa'i ne. wutirin raka'a kwaya ɗaya wanda ba ta da ƴar uwa ita ce wutiri. Da haka in kai mata wata ka sace yin wata ta zama babu wutiri a sallarka a daren. To ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya. Kuma an fi so shafa wutirin ya zama a ƙarshen sallah. Amma babu laifi mutum ya iya yin wutiri ba sai a ƙarshen sallolin shi ba. Za ka yi yin wutirinka a lokacin sallar tarawih. Da daddare kuma in ka tashi ka yi sallarka babu wutiri, shi kenan wutirinka ya yi. Wutirinka ya yi, amma abin da aka fi so ne ya zama a ƙarshe. An fi so ya zama a ƙarshe, amma in ka yi shi yanzu da niyyar ba za ka yi tashi ba misali. Sai kai wutirinka. Sai kuma ka ji kana da sha'awar, kana da ƙarfin gwiwar da za ka tashi ka sake yin wata sallah. Ba wanda zai hana ka ya ce ba za ka sake yin wata sallah ba don ka riga ka yi wutiri. Za ka iya tashi ka yi sallar ka amma dai ba za ka sake maimaita wani wutiri a kai ba. To shi ne abin da yake da alaƙa da wannan. Da haka mutum zai bi liman, ya bi liman har ya gama. Har ya yi wutirin wannan babu laifi sai ya samu kutibat lahu qiyamul layla sai a rubuta mai qiyamul layli na daren gaba daya da daddare kuma in ya tashi sai ya sallashi ba wutiri a sai dai idan duka ana yi idan an zo tarawih da ana yin wutiri in an zo kuma qiyamul layli nan ma ana yin wutiri to wanne zai yi wane zai yi a ciki sai yi na ƙarshen kenan ya yi na sallar cikin daren da za a yi na tarawih kuma ya bashi sai zama a wanne zai samu ladan man kama ma al-imami hatta yansarif a na ƙarshen zai samu wannan ladan idan kuma bacci ya ɗauke shi bai iya samun tashi ba ya yi asarar wannan daren kenan amma dai in ya yi a lokacin tarawih shi kenan amma idan yana yi ana yi a tarawih kuma ana yi a tahajjud sai ya bari sai da daddare na tahajjudin sai ya yi wutirin shi a wannan zai iya yanke na tarawih ya bar liman wannan matuƙar dai yana da ya bi sababban babu wani abu na sakaci a kan shi dangane da rashin bayyanar lokacin sahur ɗin wannan babu laifi a kan shi don dai ba shi da wani sakaci da ya haifar mai da yin wannan ɗin ya bi sababin da ya kamata ya bi domin al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana shine ƙa'idar asali abinda ake kai shine a kai ma'ana asali da daddare shine rashin fitowa al-fujr shine asali rashin fitowa al-fujr shine asali yanzu yana kan asali ne sai ta bayyana mai cewa ya fita daga kan asali inda cewa yayi ya zo ya sha ruwa ya ɗauka an kira sallah sai ya bayyana ba a kira sallah ba menene asali a nan wanne ne asali kiran sallah ko rashin kiran sallah rashin kiran sallah shi ne asali asali yana cikin lokacin azumi ne har sai dalili ya tabbata cewa ba an fita daga lokacin azumi da haka ya saba ma asali a nan amma a can rashin fitowa alfijir shi ne asali fitowa alfajir da kuma na faduwar rana na fitowa alfajir kana cikin asalin ka ne shine rashin fitar alfajir na faduwar rana kuma kana cikin asalin ka shine azumi yanzu kai ne ka zo da sabanin asali ka sharuwa wancan kuma kana cikin asalin ka shine cin abinci cewa alfajir din ya fito shine sabanin asali a lokacin to wannan shine wannan galibi a masu addu'a kowa yana da buƙatu na alkhairi masu yawa da yake buƙatar addu'a Allah ya karɓa mai addu'ar shi kuma lokacin da muke ciki a yanzu lokaci ne na karɓan addu'a da daman maki na karɓan addu'a a cikin lokuta na wuni lokacin da Allah ya fi karɓan addu'ar bayi shine sulusul laylil akhir sulusin dare na ƙarshe lokacin da aka kasa dare gida uku to kashin ƙarshe shine lokacin karɓan addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yanzilu rabbuna kulla layla hina yabqa sulusul laylil akhir ubangijin yana saukowa a kowane dare zuwa sama ta duniya lokacin da ya zama saura kashi ɗaya bisa uku na dare ya ƙare yana kira a cikin bayi hal min da'in fa astajibu lahu akwai mai kira in amsa mai kiran akwai mai roƙo in bashi abin da yake roƙo akwai mai neman gafara in gafarta mishi manzo Allah ya ce haka Allah zai ta shilantawa a cikin mutane har sai alfajir ya fito tun daga sulutun ƙarshe na dare har zuwa fitowa alfajir lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi a wannan lokaci da haka duk wanda yake da buƙata yana buƙatar ya samu wannan lokutan wurin addu'a wanda kuma a yanzu a galibi kowa yana farki a irin waɗannan lokutan saboda shi ne lokacin da ake tashi a yi sahur to kada ya zama kawai hankalinka na kan abin da za ka ci da abin da za ka sha ka tuna cewa lokaci ne na karɓan addu'a kuma kana da buƙatu a wurin Allah kuma in ka roƙi Allah a irin waɗannan lokutan Allah zai karɓa ma buƙatunka da haka bayan wannan lokacin akwai lokacin buɗe baki manzo Allah ya ce mai buɗe baki idan mutum ya yi azumi ya zo buɗe baki yana da da'awatul la turad yana da addu'ar da ba a mai da ita in ya roƙi Allah Allah na ba shi abin da ya roƙa lokacin da zai yi buɗe baki da haka nan ma kada hankalinka gaba ɗaya ya shagaltu a kan me za ka ci magance yunwar da take damunka ka yi tunanin lokaci ne da wanda aksarin mutane suna gafala da su za ka samu galibin lokuta masu falala ana sa su a lokuta ne da mutane suna da gafala da yawa a lokacin sai a sanya irin waɗannan falalar a ciki da yawa wasu sun gafala a lokacin suna ta bacci in ba irin wannan lokacin na tashi sahur ba haka kuma lokacin buɗe baki kowa hankali shi na kan yunwar da take damun shi ya zai iya magance wannan yunwar abin da ya fi damun shi kenan kafin ka samu wanda zai mai da hankalin shi bari ya zauna a wannan lokacin ya natsu ya roƙi Allah buƙatu sai ɗaiɗaiku za ka samu a cikin mutane da haka lokuta ne masu daraja na karɓan addu'a wanda mutum yake da dama a samun su a cikin wannan watan na Ramadan. Gashi a watan Ramadan kuma ya dace da lokutan da Allah yake so a yi addu'a a ciki, lokutan karban addu'a. Kaga mutum ya dage ya lizumci waɗannan lokutan, to zai yi wahala ya zama ya yi Allah bai amsa mai abin da yake nema ba. Duk da cewa ba dole ba ne haƙiƙanin abin da kake so Allah ya baka. Idan Allah yana son bawa, ba duk abin da bawan ya roƙa Allah yake ba shi ba. Saboda Allah ya ce asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Zai yi ku so abu alhalin wannan abin sharri ne gare ku, zai kuma yi ku ƙi abu alhalin wannan abin da kuke ƙi alkhairi ne gare ku. To idan Allah yana son ka, sai ka roƙi abin da kake so, kuma Allah ya san sharri ne gare ka, sai ya kautar da kai daga wannan abu ya ƙi baka. Wani kuma sai ya roƙa kawai sai kaga Allah ya bashi, wala Allah kuma wannan abin sharri ne gare shi, sai Allah ya bashi wannan abin ya zama sanadiyar halakar shi. Haka ka roƙi Allah abin da yake alkhairi da zaɓin Allah. Shi yasa manzon Allah ya ce mutum baya yin addu'a fa sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku. Abu na farko, ko dai a bashi abin da ya roƙa, ya roƙi miliyan kaza ko biliyan kaza ko kaza, Allah ya bashi abin da ya roƙa. Zai iya yiwuwa ya roƙa Allah ya bashi. Abu na biyu, zai iya yiwuwa ya roƙa abin da ya roƙa ɗin, sai Allah ya kautar mai da wani bala'i gwargwadon wannan abin da ya roƙa. Wani bala'i ne zai same ka gwargwadon wannan abin da kake ta roƙo, sai Allah ya ƙi baka, maimakon a baka sai a ɗauke maka wannan bala'in. Sai ka ji kana cewa ka ta addu'a, ka ta addu'a har yanzu. To me amfanin ka yi addu'a, ka roƙi Allah ya baka kuɗi, ya baka mota, ya baka kaza, kuma ya baka, kuma an jarrabe ka da ciwo, ba za ka iya motsi ba, ba za ka iya tashi ba. Rana al-kiyama ya ga wani sakamako wanda bai taba zato ba, ya rasa na menene a ce wannan na addu'o'in da kake yi, roƙon Allah da kake yi shine sakamakon ka. Dan haka manzo Allah ya ce ba wanda zai yi addu'a sai ya samu ɗayan waɗannan abubuwan guda uku. Kenan addu'a ba ta faduwa a banza. Shi yasa kada mutum ya shagaltu shi ya yi dage shi dai a yi mai addu'a, a yi mai addu'a, a yi mai addu'a. A kai ma ka rinƙa yin addu'a, ka rinƙa roƙon Allah kai ma da kanka, saboda ka samun ma kanka waɗannan ƙofofin da manzon Allah ya yi magana a kai. Ko da za ka ce wani ya yi maka addu'a ka kyautata ma wani zato, to kai kuma kada ka gafala da kanka ya zama baka addu'a. Gwargwadon yadda kake yawaita addu'a, gwargwadon yadda Allah yake ɗauke maka bala'o'i a rayuwarka daban-daban. Idan bala'i zai iya fuskantar mutum, amma ba shi da wani abu na addu'a da za a canza mai da shi da wannan bala'i, sai abin ya same shi. Ta ka yawaita addu'a ba ƙaramin ibada ba ce, ba ƙaramar falala ba ce. Daga kai ma da kanka ka rinƙa tashi cikin dare kana yi, ka rinƙa neman lokuta kana keɓancewa da Allah, kana nuna buƙatunka a wurin Allah. Domin duk wanda baya yawan addu'a alama ce ta cewa yana da girman kai, yana nuna isa, ma'ana bai da tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah. shi yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku yana cewa ku kira ni ku roke ni zan amsa muku. Sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati, lalle waɗanda suke girman kai daga nan bauta, bautar anan shine addu'a, bana waɗanda suke girman kai ba sa addu'a. Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhili, za su shiga wutar jahannama a ƙasƙance. Allah kadai shine da irin wannan falala, in baka roke shi ba sai ya azabtar da kai. Amma duk wani da zaka roka sai ya kai lokacin da roƙon zai dame shi. Amma banda Allah, shi dole ka roƙe shi, in ka nuna baka da buƙata a wurin Allah to sai Allah ya azabtar da kai. Daga kada mutum ya tsaya yana mai da hankali ko yaushe shi dai ayi mai addu'a, ayi mai addu'a. Wala Allah kai din da zaka yi addu'a, Allah sai ya fi karɓan addu'ar ka sama da kowa. Domin gwargwadon yadda mutum yake tsananin buƙata da damuwa akan abin da yake nema, gwargwadon yadda Allah yake biya mai buƙatun shi. Fiye da wanda bai da wannan damuwar, bai da wannan matsalar, kawai zai yi addu'a ne Allah ya ba wani kaza, Allah ya warware ma wani kaza. Amma kai da kake cikin halin damuwa, shine ma'anar amman yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, shine mai amsa kiran wanda ya shiga cikin halin ƙaƙa.
Ina mutum da guji cin haramu, yana daga cikin mafiya girman ayyuka wanda suke sa mutum ta tanka tsakanin shi da karɓuwa addu'a a wurin Allah. Idan mutum zai rinka cin haramu, wala ba zai karɓa addu'a shi ba. Idan mutum da iyakar ƙoƙari
ya kiyaye, ya ga cewa yana cin halal a lokacin da zai roƙi Allah. Cin halal yana cikin manya-manyan sababba da suke sa Allah ya karɓi addu'ar bawa. Shi yasa a wancan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin wani mutum, thumma zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuziya bil haram, sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lahu. Manzon Allah ya bada wani labari, gashi wani mutum gashi ash'atha aghbara, dukun dukun duk yayi kura, ba wani mutum na azo a gani ba, mana yana cikin halin talauci da rashi, wanda alama ce daga cikin sabubba ne daga cikin sabubban da suke sa a karɓa addu'ar mutum. Sannan kuma yutilu safar, ya yi tafiya mai tsawo, wanda yana daga cikin sabubban karɓan addu'a, wanda ba a mayar da ita shine addu'ar matafiyi. Ya
wanda daga hannu sama lokacin addu'a yana cikin sabubban karɓan addu'a. Ya yi na uku kenan, sannan yana kiran Allah da sunayen Allah, ya Rabbi ya Rabbi, wanda shi ne sunan da duk annabawa in za su roƙi Allah a Qur'ani za su ga wannan sunan suke amfani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban annar,
suke amfani da shi a Qur'ani in za su kira Allah. To haka shi ma yake kiran ya Rabbi ya Rabb, ya Allah ya Allah. Sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lahu, ta yaya ma za a amsa ma irin wannan mutum addu'a? Duk da waɗannan sifofin na karɓan addu'a da ya tara, aka ce ta ya za a karba mai addu'a sai manzo Allah ya faɗi sababin wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram abincin shi da abin shan shi da haram ne duk sababban da zai tara na karban addu'a ta ya za a karban mai addu'a wa ghuziya bil haram kai amma shayar da shi tunda ya taso ma da haram ake shayar da shi to ta ya zai yi addu'a a karba kenan mutum yana so ya samu addu'a karbaddiya to ya tsarkake abincin shi da abin shan shi in kana so ka roki Allah ka tsaya ka nemi halal tsantsa ka ci halal tsantsa sannan ka zauna ka Allah kuma ya kiyaye kasar mu ya zaunar da mu lafiya ya warware mana duk wani kullakulle da yake fuskantar wannan kasar da sauran kasashen musulmi gaba daya da duk wasu fitintinu da suke fuskantar al'umma Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare addinin mu da ƴan uwan mu a ko ina suke a duniya darasin da ya gabata mun tsaya a cikin akan aya ta 81 ko 91 a cikin suratul baqara za mu tashi akan aya ta 92
na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هل يودمنا ننأكم وننقبر da muke magana akan ta tun daga farko shine magana akan iskar bani isra'il da kuma yadda bautar su da Allah subhanahu wata'ala take kasancewa la abu Musa ya zo musu da ita da haka duk wani abu ba wannan ba ba za su yi imani da shi ba sun kafirce mishi to mun ji irin martanin da Allah yake mayar musu akan wannan gabar dangane da wannan maganar da suka faɗa tun daga abinda ya faɗa a cikin ayar cewa wa huwal haqqu shi ma wannan abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi gaskiya ne ma'ana in dai da gaskiya gaskiya kuke nema kuka karbi waccan gaskiyar ta wurin annabi Musa to dole ku karbi wannan gaskiyar ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kun tabbatar da na wurin annabi Musa gaskiya ne na wurin annabi Muhammad ne ba gaskiya ba shi yasa ba ku karba ba to ku auna tsakaninku domin musaddiqan lima ma'ahum wancan din yana gasgata wannan a auna a gani za a tabbatar da cewa lallai shi ma gaskiya ne duka wannan raddi ne ake musu na cewa sun yi imani da wancan kuma sun kafirce ma wannan sannan akai musu raddi na uku sai qul fa lima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum mu'minin inda gaskiya ne kun yi imani da at-taurat a dauka ma an yadda ba ku yi imani da wannan qur'anin ba ko at-taura kawai kuka rike to me yasa kuka kashe annabawan Allah in dai da gaske kun yi imani wanda an nuna ƙarya kuke yi da kuka ce nu'minu bima unzila alaina, mun yi imani da abin da aka saukar mana, kenan ƙarya ne ba ku yi imanin ba. Kenan a cikin wannan ayar mun ji hujjoji guda uku wanda Allah ya kafa musu akan cewa abin da suka faɗa ɗin ƙarya ne. To har ila yau sai aka ci gaba da kawo musu wata hujjar daban bayan waɗancan hujjojin sun gabata. Kaman ka ce da suka faɗi wancan bayanin, suka yi wancan maganar, da aka ce falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai da gaske ku mu'minai ne? Kaman sun ba da amsa ne, sun ce ai mu ba mu san annabawa ba ne, ba mu yadda da cewa annabawa ba ne, shi yasa muka ƙi yadda da su, shi yasa muka kashe su. Kamar wannan amsar za ta iya zuwa ko? Akan cewa ai mun kashe su ba wai dan annabawa muka kashe ba, mun kashe su ne mun ƙi yin imani da su, mun ƙi yadda da su, saboda ai ba ma mu yadda annabawa ba ne. Shi ne amsarsu da za ta iya fitowa daga wurinsu a ƙaddara irin wannan amsar. Sai Allah ya zo ya rushe wannan amsar ita ma, ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji, bayyanannun hujjoji, sun mattakattumul ijla min ba'dihi, amma bayan annabi Musa sai kuka riƙi ɗan maraƙi kuka koma kuna bauta mai, wa antum zalimun, alhalin kuna azzalimai ta hanyar bautan wani wanda ba Allah ba. Menene fuskar raddi a cikin wannan ayar da aka yi musu akan waccan magana? Suna iya cewa sun kashe su ba dan sun yadda annabawa ba ne, to ga annabin da kuka yadda da shi. Ja'akum Musa bil bayyinat, annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu wanda ba ku iya inkari ba, kun miƙa wuya kun yadda kun tabbatar cewa annabin Allah ne, kun yadda da cewa gaskiya ne abin da ya zo da shi saƙo ne daga wurin Allah. To shi ma da kuka yadda da shi, kuka yi imani da shi, me ya kamata ku yi? Ku bi duk abin da ya zo da shi, abin da ya ce a yi a yi, abin da ya ce a bari a bari. Saƙon da ya zo da shi mafi girma shi ne tauhidi da kaɗaita Allah, cewa Allah shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya. Duk wannan shi ne saƙon da annabi Musa ya zo da shi. Amma duk da haka kun yadda da annabi ne, ya zo muku da hujjojin da za su hana ma wani a cikinku ya iya inkari, domin Allah ya ba annabi Musa albayyinat, mu'jizoji masu yawan gaske wanda ba a ba da yawa daga cikin annabawa ba. Allah ya ba shi mu'jiza ta sanda, fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin, ya jefar da sanda ta zama maciji, ƙaton maciji. Wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhiri, yasa hannun shi a hammatar shi ya fito da shi, hannun ya zama kamar fitila, yana haske ba tare da an kunna wata fitila ba. A wani wurin ma Allah ya ce ya basan, ƙasa ce busasshiya kawai aka gani, yanzu ruwa ya tsage, me ya kamata a gani a wurin? Shaƙo wanda da ƙyar za a iya a rinƙa wucewa ana matsalewa, amma sai aka mai da ita ya basan la ta kafu darakan wala tafsha, busasshiyar ƙasa tana tada ƙura, ba a jin tsoron nitsewa, ba a jin tsoron komai, aka ci gaba da tafiya a kanta. Duka wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da ita. Sannan ya zo da mu'jiza ta dutse da ruwan sha, fa qulna dhrib bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna, ka daki dutsen nan da sandarka sai ga idanun ruwa guda 12 suna ƙulƙula daga jikin dutse. adadin kabilin bani isra'ila gaba daya qad alima kullu unasin mashrabahu ko wata kabila a ce ga naku nan ga fanfan ku nan wannan ga naku wannan ga naku duka mu'jizoji da annabi Musa yazo musu da shi sannan haka suka tafi cikin daji Allah madaukakin sarki ya ce wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa ba gida ba rufi ba komai amma haka Allah ya sa girgije yake bin su duk inda suke yana musu inuwa saboda kada ya zama tsawar rayuwarsu a cikin rana suke ya kai musu rumfa amma rumfar ta ne ta girgije take bin su yasa Allah da ya kawo wannan sai sai kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi arziki ne daga Allah duka wannan yana cikin wala qad ja'akum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji da mu'jizoji bayyanannu haka kuma a cikin garin lokacin da suka saba ma Allah Allah ya ce arsalna alaihim tufana wal jarada والأمل والضفادع والدم آيات مفصلات هكا الله يسوكر مسدا أنبا لي الروا مثلا فرعون دبني إسرائيل الله يجر بيسد أنبا لي والجراد هكا الله يجر بيسد النوبر فاري والأمل هكا الله يجر بيسد النوبر قرقة كهنا سكت جبات أيام والضفادع هكا اكي النوبر قاتي اتما تزو مسو يزم جئن دكا قاتي يكوي دي ابن دكا اجي قاتو سي قاتي سنتكاش سكرس يجزاسي دوان نمبلائي والجمع هكا اكي جني شيما دي ابن دكا اجي كنا ذوا سيكا جني يا زم جني سي دي سكا داو ورن النب موسى suka rusina suka nemi ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida inda la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna bik wa lanursilanna ma'aka bani isra'il mutanen fir'auna suka zo suka nemi agaji a wurin annabi Musa ta roki ubangijinka ya yaye mana wannan bala'in da yake damu in aka yaye mana wannan bala'in zamu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il sannan zamu sake ɗan uwanka bani isra'il zamu sake su daga wannan bautar zamu sake su mu ƴanta suka tafi da kayanka shine abin da suka nema a wurin annabi Musa annabi Musa yayi addu'a ya roƙi Allah Allah ya yaye wannan bala'i amma duk da haka ba su cika wannan alƙawarin da suka yi ba annabi Musa ba duka waɗannan ayoyi ne bayyinat bayyanannin ayoyi da annabi Musa ya zo da shi wanda dole ka yadda annabi ne dole ka yadda Allah ne ya aiko shi da haka in Allah zai yi magana sai ya tuna musu waɗannan ayoyin na Allah wala qad ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu wanda ba su da iyaka daban-daban ku shiga nan ku sai annabi Musa a roƙa mana Allah annabi Musa ayi kaza haka ya dinga yi yana fama da mutane kuma yayi din abinda aka ce in an yi za a yi ba za a yi ba haka ya ci gaba da haƙuri yana tafiya da su to duk sun yadda sun aminta babu mai shakka a cikinsu cewa annabi Musa annabin Allah ne babu mai shakka a cikinsu cewa at-taura littafin Allah ne
amma
dai ya hada kuma takattumul ijla min ba'di
min qulihi ijla jaza lahu wa kana annahu da sun tattara kayan kawal sun zo din kira kan baraki suka rike shi bayan tafiyar annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin gwargwadon kwana 40 annabi Musa ya rabu da su
amma a cikin wannan lokacin suka koma suna bauta ma dan maraki shine wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla a cikin wannan kwanakin guda 40 anan suka aje bautar Allah suka koma bautar dan maraki daga tafiyar annabi Musa to menene wajahin hujja anan kun kun ce wa'ancan muna musu abinda muke musu ne saboda ba mu yadda su annabawa bane to wannan annabin da yazo muku da hujjoji da dalilai kuka yadda annabi ne kuma daga matsawar shi kuka koma kuna bauta ma wani Allah shi kuma me ya faru shi ma ba ku yadda annabi bane shi yasa kuka yi haka ko ko a'a kun yadda annabi ne kan gare ma annabawa ne kawai yasa kuka yi dole ɗayan biyu kenan za su bayar ko su ce shi ma dan ba mu yadda annabi bane shi yasa muka aje abin da ya zo
ashe ƙarya kuke yi fakewa da shi kawai ku kai domin shi ma na kun da aka aiko muku ga yadda ku kai da shi yana ba da baya kuma ko ba kuna bauta ma wani Allah ba wai ma ku yi sabo ko ku yi zalimi ba shirka an sabo ka ko kuna yi ma Allah kuna bauta ma wani Allah a matsayin kanku akwai lalacewa da ta kai wannan lalacewa a ce annabinku ya zo ya gama farantar
da ku ya gama dora ku a kan littafin Allah amma da ya ba ku ɗan dama kaɗan ya tafi maimakon a ce kun lalace yanzu saƙo kuke yi da zunubi da ayyukan fasikanci sai kuka ɗauko ƙarshe kuka faro daga ƙarshe ƙololuwa shine me shine shirka da Allah maimakon ku faro daga ayyuka na zunubi ƙanana-ƙanana sai kuka ɗauki gunki kuna bauta ma gunki a matsayinku na bani Isra'il jikokin annabawa zuriyar annabawa gaba ɗaya amma ku aje Allah ku bauta ma gunki don haka fakewa da za ku yi rinƙa cewa nu'minu bima unzila alaina mu ai muna riƙe iya abin da aka saukar mana ne to wannan magana ƙarya kuke yi ba da gaske kuke yi ba inda da gaske kuke yi da ba ku yi ma annabi Musa wannan abin da kuka yi mai ba inda wanda aka saukar muku ma ga shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci ne da haka anan Allah ya kira su da suna wa antum zalimun kuna azzalimai ba wanda yake azzalimi kamar mai shirka da Allah duk wani zalunci ƙasa da shirka yake domin zalunci shine sanya abu ba a wurin da ya dace da shi ba shine ma'anar zalunci ka ɗauki bauta ka sa ta a wani wanda ba Allah ba to zalunci na ƙarshe kenan sannan sauran nau'o'in zalunci na ƙasa su biyo baya anan Allah ya sifanta su da cewa lallai azzalimai ne su babban zalunci kenan ake magana shine shirka wannan ayar yana daga cikin darussan da zamu koya a cikin ta shine saurin canzawar mutane a aqida saurin canzawar aqidar mutane mu duba yadda bani isra'ila suke a cikin kwana 40 suka koma suna bauta magun wanda suka yi tsawon shekaru tare da annabin Allah ana yawo da su ana zirga zirga aka je aka kwato su daga hannun azzalimai daga hannun fir'auna da mutanen shi aka zo aka tseratar da su daga ruwa aka zo aka nitsar da fir'aunan da mutanen shi a cikin ruwa duk saboda su sannan aka ci gaba da tafiya da su tare da annabin ya je ya karbo sakon Allah ya zo ya fada musu suna ji kuma sun yadda annabi ne amma a cikin kwana 40 suka koma suna bautar gunki wannan zai nuna mana saurin canzawar mutane a babin aqida shi yasa ba abin da yafi komai muhimmanci mutum ya rinka bibiyar shi a rayuwar shi ko yaushe irin aqidar shi shi yasa duk wanda ya san Allah to yafi kowa tsoro akan harkar aqidar shi Annabi Ibrahim alayhi salam shine shugaban hulafa amma sai zo yana addu'a yana roƙon Allah cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka tseratar da ƴaƴana Allah ka sa kada mu bauta ma gumaka akwai wanda yake zaton Annabi Ibrahim zai yi bautar gumaka wanda rayuwar shi gaba ɗaya ya karar da ita akan yaki da gumakan da rushe gumakan a zo a ce za a kashe shi saboda gumakan a jefa shi a wuta saboda kashe saboda rusa gumaka amma yanzu ya zo yana roƙon Allah Allah ka tsare ni daga bautar gumaka a daidai lokacin da zaka iya samun wani a tsawon rayuwar shi bai taɓa tashi ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga shirka ba yana jin kawai shi ai musulmi ne ai shi tunda ahlus sunna ne magana ta ƙare magana ba ta ƙare ba sai lokacin da aka zare ranka daga cikin jikinka in dai kana da da ta rayu da annabi ballantana kai dan kana tare da wani malamin ka ko wani shehin ka ko wani da kake ganin wana wana ne wannan ba zai hana ka ka iya zamewa daga hanya madaidaiciya ba idan wayan da suke tare da annabi su kwana su tashi da shi sun samu zaniya to wanda ba shi wanda ba su ba shi ya fi cancanta ya sama kanshi irin wannan tsoron kaga ayar tana nuna mana saurin zaniya da mutane suke yi akan aqida su fada zuwa ga wani abu wanda ba shi ba kaga dole mutum ya rinka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kaga wannan shine raddin da Allah madaukakin sarki ya mayar ma bani isra'il dangane da wannan mas'ala
wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
نعم الله من أوكتين سركية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا قوتي واذكروا ما فيه لعلكم تتقون sai kuma anan aka sake zuwa aka sake maimaita wannan aya Allah ya ce ku tuna lokacin da Allah ya dauki alƙawari da ku shi ma wannan maganar za ta iya yiwuwa ana magana ne akan su waɗancan bani Isra'il din da annabi Musa ko kuma waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana danganta abin zuwa gare su saboda abin an yi da iyayensu abinda aka yi da iyayensu da kakanninsu to za a iya dangantawa zuwa gare shi kamar yanda dai ayoyin suke tafiya muna gani wasu ayoyin kai tsaye su yi magana da waɗannan yahudawan na zamanin manzon Allah waɗansu kuma su koma suna magana da waɗancan kakannin nasu magana da kakanninsu kamar magana da su ne ana tuna musu abubuwan da suka faru da iyayensu da kakanninsu kuma su ma sun yadda da wannan abu sun yi ikrari akai Allah ya ce mun dauki alƙawari da ku kamar yanda ya gabata a wancan ayoyin na baya wa rafa'na fawqakum ath-thur sannan muka dora dutse akan ku saboda tabbatar da alƙawarin Allah ya dauki dutse aka kawo dutsen kansu cewa ku ya dauki alƙawari ku yadda ko aka ko muku dutsen ya fado kanku gaba ɗaya ya kashe ku shine fadin Allah madaukakin sarki wa izna taqala al-jabal fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim aka dauko dutse aka sa a saman su katan dutse wanda ba wanda zai iya ma fita daga ciki sai suka ga dutsen gashi nan kaman wata inuwa sai a kan su ta lullube su aka ce musu to ku riƙe abinda Allah ya baku da ƙarfi a riƙe wannan littafin na Allah da ƙarfi Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim suka yi zaton suka sami yaƙini cewa wannan dutsen fa faɗo musu zai yi in ba su ɗauki wannan alƙawarin ba za a halakar da su gaba ɗaya da haka suka ɗauki alƙawari ga alƙawari na baki tare da ƙarfafawa sun ga halaka da azaba cewa lallai ne a riƙe wannan alƙawarin in ba haka ba azabar Allah ta sauka kuma suka yadda suka ɗauki wannan alƙawarin Allah ya ce alƙawarin da ya musu shine khudu ma atainakum biquwa ku riƙe wannan abin da muka baku na shari'a ku riƙe shi da ƙarfi ba roƙo na sakwa-sakwa ba ba wasa a roƙon da za ku yi ma addinin Allah ku riƙe shi da ƙarfi wasma'u kuma ku saurari abin da ake faɗa muku ƙalu sai suka ce sami'na mun ji mun saurara amma wa'asaina amma mun saƙa ba za mu yi ba mun ji ɗin amma ba za mu yi ba wa ushribu fi qulubihim al-izla bi kufrihim Allah yace an cuta musu
an tuta musu san wannan ɗan baraƙin zuciyarsu ta sha ƙauna ta ɗan baraƙin kamar sha suka yi na san ɗan baraƙin a cikin zuciyarsu saboda kafirci ya na ce kun ka ce musu hitta na ya amuru kun yi imani tir da abin da wannan imanin za ku yake umarta ku da shi
wani imani ake nufi a nan da suke da shi a can da suka ce nu'minu bima unzila alaina har yanzu akan ta ake raddi har yanzu Allah bai kale su ba sun ce mun yi imani da abin da aka saukar mana na at-taura to Allah ya ce wannan abin da kuka yi kuka ce sami'na wa asaina shi ma yana cikin at-tauran ne Allah ne ya saukar da shi ku faɗa haka kun ji kun saba duk yana cikin imani da at-taura to in yana cikin imani da at-taura tirda abinda wancan imanin naku yake umarta ku da shi wancan imanin naku in dai daga sani kuna da imani da at-taura to bi sama ya amurukum bihi imanu tirda abinda wancan imanin naku yake umarta ku da shi sai Allah ya ce in kuntum mu'minin in daga cikin mu'minai ne kenan an nuna ne ana shakka akan imanin nasu in dai imanin ne yake umarta ku da wannan to tirda imanin kenan ba dan ba a baya babu qalu sami'na wa ataina qulu ma atainakum bi quwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaquna aka ce summa tawallaytum kawai dai kun kauda kai kun ki yin abin da aka ce ayi amma anan sai Allah ya ce qalu sami'na wa ataina mun ji kuma mun saba kenan mun ji din amma ba za mu yi ba shine abin da kalmar take nufi shine karin da aka samu anan shi yasa aka sake maimaita kissa domin duk abin da kaga an maimaita a Qur'ani ba abin da ake maimaita shi a banza sai ka samu akwai wani abu wanda yasa aka maimaita shi akwai wani abu a can wanda babu anan ko kuma akwai wani abu anan wanda babu a can ko akwai wata munasaba anan wanda ita take lizimta a maimaita abin wanda a can kuma wata munasaba ce daban wanda ta sa aka kawo abu da aka an maimaita saboda wannan munasabar jin cewa akwai wani abu da aka tsara anan wanda a can ba a ambata ba sannan da aka ce wasma'u ku rike abin da aka saukar muku na littafi kuma ku saurara abin da ake faɗa muku wani irin saurari ake nufi anan da aka ce a saurara ma'anar sauraro anan shine wa ati'u fi da'a as-sam'u anan ana nufin at-ta'a domin sauraro na kunne daban sauraro kuma na da'a da amsar abinda aka saurara daban kuma kowanne za a ce musu sauraro a larabci amma anan a ayar siyakin ayar yana nuni akan sauraro ne da ake nufi na da'a da kuma karbar abin da ake faɗa musu shi yasa aka ce quduma atainakum bi quwwati wasma'u fi sauraro kamar yadda ake cewa a salla a ce sami'a Allahu liman hamidahu Allah yana ji ake magana mana azaba Allahu man da'a Allah yana amsa wanda ya kira shi as-sam'u anan as-sam'u atan ana nufin al-ijaba amsawar Allah da ka ba dukan an ce as-sam'u ake nufin ji kawai na fatar kunna ba shi yasa a lahira an aka tayar da aka sa kafirai a wuta daga cikin abin da za su faɗa za su rinka cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu inda muna ji ko muna da hankali wani irin ji ake dama kurame ne su a duniya suna ji amma wani ji suke nufi ji na da'a da biyayya sauraro na da'a da biyayya to shine anan aka ce musu wasma'u ku saurara to kuma na ku ji abinda aka faɗa ku yi aiki da shi ku yi da'a da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi sai suka ce sami'na mun ji wa ataina kuma mun saba shin wannan kalmar shi ya nuna amsar da ya bayar ko kuma ya zama bakin shi ne ya furta amsar shine lisanul maqal to anan da suka ce sami'na wa asaina lisanul hal ne suka yi amfani da shi ko lisanul maqal na magana suka yi amfani da shi malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan gaba wasu suka ce a wannan lisanul hal ne ma'ana aikin su ne ya nuna sun ji din kuma sun yi yin aiki da abin da aka ce su saurara su yi aiki da shi shine ma'anar sami'na wa asaina a aikata ne suka nuna haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a wannan faɗa ce ta baki sami'na wa asaina mun ji kuma ba za mu yi ba suka ce wannan ƙaramin al'amari ne daga cikin tsageranci na bani isra'il duk waɗannan kistocin da muka karanta a baya ai wannan ƙarami ne daga cikin nau'in tsagerancin don su ce sami'na wa asaina a baya fa mun ji yanda suka yi da annabi musa da ya zo suka zo suka roƙe shi an kashe mana rai muna so a bayyana mana waye kashe ran ne annabi musa ya ce suka ce ka roƙan mana Allah ya bayyana mana waye yayi wannan aikin sai annabi musa ya ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku je ku yanka saniya cewa suka yi fayar roƙi Allah ko kuma sun san Allah zai roƙa kuma sun san Allah ya roƙa ya faɗa mai abin da za a yi kuma ya faɗa musu ya ce inna Allah ya'murukum Allah ya umarce ku ya ce ga abin da za a yi amma me suka faɗa ma annabi Musa qalu atattakhiduna huzwa izgili za ka yi mana kuma to wanda suka faɗa mai wannan dan ya zo musu da saƙo su ce sami'na wa asaina wani babban al'amari ne wannan ba babban al'amari ba ne a bisa ɗabi'arsu da halinsu da irin yadda suke mu'amalantar annabawan Allah da haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan an sun faɗa ne da lisanul maqal da bakinsu suka faɗa shi ya sa al-Razi a cikin tafsirin shi yake cewa a bashi a kan asali idan aka faɗa sami'na wa asaina asali yana nuni a kan cewa sun faɗa da baki kuma ba a kauce ma asali sai da wani dalili mai ƙarfi wanda zai sa a sauka daga asali menene dalilin da zai sa a sauka daga asali wanda suke ganin lisanul hal ne saboda suna ganin girman abu ya za a faɗa ma annabin Allah irin wannan to amma kuma idan aka kalli waɗanda suka faɗa abin sai a ga ai ba abin mamaki ba ne su faɗa ma annabin Allah wannan abu da haka suka bashi a kan cewa da bakinsu ne suka faɗa suka furta suka ce sami'na wa asaina da haka an shayar da zuciyarsu kan wannan ɗan maraƙin me yasa ba a ce an ciyar da zuciyarsu ba aka ce an shayar da zuciyarsu suka ce an yi amfani da shayarwa ne saboda ruwa shi ne in an sha yake shiga duka jijiyoyin jikin mutum saɓanin abinci shi kusanci yake yi da cikin jikin mutum amma ruwa shi kai tsaye yake shiga ya bi jini ya ratsa cikin jikin ɗan adam kowace jijiya sai aka kamanta yadda wannan ɗan maraƙin ya shiga zuciyarsu da kamar yadda ruwa yake shiga cikin jijiyoyin ɗan adam ko'ina shi yasa aka yi amfani da wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim ba sai an ciyar da su san ɗan maraƙi ba sai aka ce an shayar da su saboda a nuna cewa ya shiga ko ina a cikin zuciyarsa ba inda bai shiga ba wannan abin shi ya mamaye zuciyar yasa kafirci da kangare ma Allah ya samu zama a cikin zuciyar sai Allah ya ce qul bi sama ya'murukum bihi imanukum tirda abinda wannan imanin naku yake umartar ku da shi wancan imanin da kuke raya cewa nu'minu bima unzila alaina to wannan imani in dai da gaske imani ne to tirda abinda yake umarni da shi imanin da zai sa a bauta ma dan baraki imanin da zai sa a bauta ma wani Allah imanin da zai sa Allah ya ce ayi a ce ba za a yi ba to tirda wannan umarnin na irin wannan imani sai kai ishara a san cewa imanin gaske baya umarni da sakan Allah in dai imani na gaske ne to zai umarni da bin Allah ne to shi irin wancan imanin naku ba imanin gaske bane tirda irin wannan imanin wanda yake umarni da sakan Allah shi yasa aka ce in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai ne saboda a nuna shakka akan cewa imanin nasu fa ba na gaske bane dan da na gaske ne da za su da Allah da na gaske ne da za su yi da'a ga manzannin Allah da na gaske ne da sun zama mutanen kwarai salihan bayi to amma imanin ba na gaske bane wani imani ne da bi suke da awar suna da shi shine yake umarta su da niyagun ayyuka to tirda irin wannan mummunan imanin da yake umarni da munanan ayyuka da munanan halaye aya tana dauke da darussa masu yawa da kuma tatbiqat na aiki da ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya faru a cikin ayar in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa zamu ji kadan daga cikin fa'idodin da suke ciki sannan mu tashi akan aya ta gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama abinda zai raya zukatan mu ya haɓaka imanin mu ya kuma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين